Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau Laraba 28 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Mayakan Boko Haram sun kai hari a gabashin kasar Kamaru. Wata kotu a Najeriya ta umurci da a saki wasu matasa da aka garkame. Haka gwamnatin Biden ta bayyana kudurinta na haɓaka kasuwanci a nahiyar Afirka.
Kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tafiya London saboda wani taro kan ilimi da kuma duba lafiyarsa. Za a kuma ji ko ta yiwu ya tattauna da Prime Minister Ingila Boris Johnson kan batun kama shugaban IPOB Nnamdi Kanu. Sannan za kuma a ji cewa babban bankin Najeriya CBN ya dakatar da sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji.
Kusan mutane 35,000 kenan za su shiga wani halin kakanikayi. Mutane 35,000 ina idan kowannen su yana da mutum 5 a karkashin shi, mutane nawa za su rasa abinci.
Sannan kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Mayakan Boko Haram sun kashe sojojin Kamaru 5 da wani farar hula a wani hari da suka kai a yankin arewa mai nisa a kasar, inji ma'aikatar tsaron kasar a jiya Talata. An kai harin ne a daren Litinin a kusa da kan iyakarta da Najeriya, inda ayyukan kungiyar masu kaifin kishin Islama ke ci gaba da karuwa. Sanarwar ta fito ne daga kafar rediyon gwamnatin kasar, ta ce sojoji 3 da wani farar hula sun jikkata a harin. Sanarwar ta kara da cewar gungun 'yan ta'addar masu ɗauke da mugan makamai na kungiyar ta Boko Haram a cikin wasu motocin yaƙi sun kai hari a kan wani wuri da aka keɓe don aje sojoji kusa da Zigo, 'yan kilomitoci kaɗan daga kan iyakarta da Najeriya. Sanarwar ta ce an kuma kashe wasu mayakan ba tare da yin ƙarin bayani ba. Sojoji na ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana a duk yankin arewa mai nisa da kuma kan iyaka don hana ci gaba da kai harin. A cewar sanarwar, kungiyar ta bayyana cewar ta dawo da ƙarfinta bayan sake fasalin cikin gida. Mambobin kungiyar Boko Haram da kungiyar da ta balle kungiyar ISIS a Afirka ta yamma ISWAP na ci gaba da kai mummunan hare-hare kan jami'an tsaro da fararen hula a yankin arewa mai nisa ta Kamaru da ma makwabtan kasashe irin su Najeriya, Nijar da Chadi. Wata kotu a Najeriya ta umurci 'yan sandan farin kaya da su saki mutane 5 da ake zargi da sanya riguna masu suka ga shugaba Muhammadu Buhari, inji lauyansu a jiya Talata. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ce ta kame mutanen a farkon wannan watan yayin wata addu'a a wani coci karkashin jagorancin wani sanannen fasto mai wa'azin bishara a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sun kasance suna sanye da wata riga mai taken "Dole ne Buhari ya tafi" a cikin cocin lokacin da aka kama su aka kuma tsare su. An zargi cocin da taimakawa waɗanda ake zargin, amma majami'ar ta musanta zargin. A ranar Litinin, babbar kotun tarayya da ke Abuja ta umurci hukumar DSS da ta saki waɗanda ake zargin, kamar yadda lauyansu Alan Suwari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Alƙalin ya bada umarni da a sake su nan take ba tare da wani sharadi ba, amma ba mu sami ingantaccen kwafi na waɗannan umarnin ba, inji lauyan nasu. Ya ce har yanzu ba a saki waɗanda yake karewa ba. Abin takaici, alƙalin bai sanya hannu kan umarnin ba, don haka mun zo ne ofishin DSS da tunanin cewa za su yi aiki da umarnin kotun, amma ba su yi hakan ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A jiya Talata, gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da wani sabon yunkuri na faɗaɗa alaƙar kasuwanci tsakanin kamfanonin Amurka da nahiyar Afirka, tare da mai da hankali kan makamashi mai tsafta, kiwon lafiya, hada-hadar kayan gona da sha'anin sufuri a nahiyar. Shugabannin kamfanonin Amurka sun yi maraba da ƙudurin, amma sun ce yawaitar dala za ta ci gaba da zama cikas har sai gwamnatin ta kammala dogon nazari da ta yi game da matakin cinikayya na gwamnatin tsohon shugaba Trump, tare da kafa cikakkiyar manufa kan saka hannun jari a bangarorin iskar gas. Travis Atkins, mataimaki mai kula da al'amuran Afirka a hukumar raya kasashe ta duniya ta Amurka USAID, ya kara da cewar muna duba hanyoyi da za mu inganta harkokin cinikayya ta hanyoyi biyu. Muna duba ƙawance da zai amfani juna, aiki tare don haɓaka saka hannun jari, ƙirƙirar ayyuka, da kuma damar da kowanne daga cikin ɓangarorin biyu na tekun Atlantika zai mora. Shugaban ƙasa Joe Biden, wanda ya buƙaci kusan dala miliyan 80 don wannan shirin a cikin ƙudurinsa na kasafin kuɗi na watan Mayu, na da nufin mayar da hankali kan mata da daidaito, tare da faɗaɗa rawar da ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa za su taka, in ji su.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji ƙarin haske kan tafiyar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari London wurin taron ilimi da kuma duba lafiyarsa da dai sauransu. Umar Faruk Musa, gare ka.
Babu mamaki a wannan ziyarar ma da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ƙasar Ingila domin yin taro na sha'anin ilimi na ƙasa da ƙasa da kuma duba lafiyarsa. Yan IPOP da waɗansu masu fafutukar kyamata gwamnatinsa za su ci gaba da shirya zanga-zanga ko wani bore domin nuna ƙalubale a kan yadda shi ke tafiyar da mulki na Najeriya. Wannan dai hali yana kasancewa ne mai tsanani a daidai lokacin da ake ci gaba da yin shari'ar Nnamdi Kanu, wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi sa'ar jagoranci daga wata ƙasa, ko da ke ba a ba da dalilin ko hanyoyin da aka yi na karɓo shi ba. Akwai waɗansu masu adawa da gwamnatin da ke amfani da ƙasar Ingila wurin matsa lamba cewa a gano dalilin da ya sa gwamnatin Najeriya ta sato shi daga wata ƙasa ba tare da an kare haƙƙoƙinsa na bil'adama ba. Na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, domin in ji ko maganar Nnamdi Kanu za ta kasance maganar da shugaba Muhammadu Buhari zai da Mr. Boris Johnson, Prime Minister na ƙasar Ingila, wanda za su gana da shi a daidai lokacin da ake wannan taro a kan sha'anin ilimi, inda yake cewa
ba ni da labarin me za su tattauna. Amma ai, idan kana maganar dangantakar Najeriya da ƙasar Ingila, wadda tare ni Najeriya har ta samu inji, ai ƙarfin dangantakar da ke tsakaninsu, ai tafi ƙarfin a ce wai in an zauna ba abin da za a tattauna, sai wani ɗan tawaye da yake neman sadarwa. Ai, magana tafi ƙarfin haka, a ni dai ra'ayina ke.
A waje ɗaya, Ambassador Muhammad Munir Lawal, mai sharhi ne kan sha'anin da diplomasiya, ya yi min kuma ƙarin haske dangane da abubuwan da yake hasashen zai iya faruwa game da mu'amala ta diplomasiya tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da Prime Minister na ƙasar Ingila Boris Johnson, idan aka gana a wurin wannan taro na sha'anin ilimi da ake yi tsakanin shugabannin guda biyu.
In ya taso kan zai kyau in aka ga da alamar cewa zai iya taimakawa abubuwan su gyaru. Dan magana ba ta amfani ba, ba ma dalilin yin magana. Yanzu su mutanen diplomasiya sun ya kamata sun san wani abu da za su iya briefing da shi shugaban ƙasa cewa gashi ba ya san abin da zai yi magana a kai.
Kamar Malam Garba Shehu yana cewa magana tsagerancin 'yan IPOP bai da wani muhimmanci idan ka auna mu'amala ta Najeriya da ƙasar Ingila mai dogon tarihi. Me ka gani akan wannan?
A dan cewa tasiri ba saboda ba abin nan shi in abu ya taso ne waɗansu abubuwan suke tasowa mai yiwa ya zama na inda ko da babu wani rafo wannan abin sai ya zo ya gyara abubuwan idan aka tabbatar da cewa ga inda suka dosa idan da kamar abin an shirya shi da dalili tun da farko da kana yadda zai abubuwa da shi kenan amma abin nan ya je can ne a ce zai sadu da shi shugaban ƙasa can shi ne abin da nake ganin zai yi wuya amma ban san abubuwan da su mutanen high commission za su sanar da shi ba dan ya kamata ya zauna da su abin nan gashi amma za a yi shirin wannan zanga-zanga kamar na kana wancan zuwa da yayi za su ce gashi an yi shirin yin wannan sannan a san yanda za a yi tafiyar da abubuwan amma da wata ƙasa ne ma da take ta damu da ku da ba za su bari mu a yi zanga-zanga din ba.
Ambassador Muhammad Lawal Munir kenan wanda ke shari kan sha'anin diplomatiya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Yayin da Burtaniya ke murnar dage dokar zaman gida a sanadiyar annobar corona a farkon wannan watan, wasu masana kimiyya sun yi gargadin cewar kasar na fuskantar kasarar zama marayar sabbin nau'ikan kwayukan cutuka da za a iya samu masu bijirewa rigakafi. An ɗage dokar yawace-yawacen ne a ranar 19 ga watan Yuli game da ƙa'idojin nesanta juna da tilasta sanya abubuwan rufe fuska. An sake bude gidajen abinci wuraren shakatawa a karon farko tun daga watan Maris na 2020. Ga matasa da yawa a Burtaniya, canje-canjen sun nuna dawowar sha'awar jama'a da liyafa, wata dama ta mantawa da zulumin kullum. Mune na ƙarshe da aka yi wa allurar, a koyaushe mune laifin ke komawa kanmu, ana zarginmu da ƙara yaduwar COVID-19. Gaskiya abin farin ciki ne mutum ya samu ‘yancinsa, in ji wata matashiya daga birnin Leeds da ke arewacin ƙasar wadda bata bayyana sunanta ba. Har Rasha ta fara tsoma baki a zaɓukan rabin wa'adi na Amurka na shekara mai zuwa, abinda shugaba Joe Biden ya faɗa kenan a jiya Talata a wani jawabi a ofishin daraktan leƙen asiri na ƙasar. Lokacin da yake bayanin bayan gabatar mishi da rahoto da hukumar leƙen asiri ta shirya mishi, Biden ya ce duba abin da Rasha ta riga ta yi game da zaben 2022 da kuma bayanan ƙarya, irin waɗannan abubuwa da Moscow ta aikata tsabar keta haƙƙin ɗaucinmu ne, in ji shugaban ba tare da yin ƙarin bayani ba a cikin jawabinsa ga kusan jami'an hukumar leƙen asirin Amurka 120 da suka hallara a arewacin jihar Virginia a shalkwatar hukumar. Bayanin da Biden ya gabatar game da wani abu da ke cikin babban bayanan sirri ya ce abu ne mai tada hankali, shi ne shugaban ƙasa zai iya bayyana duk abin da yake so a duk lokacin da yake so, in ji Emily Hadlin, mataimakiyar darakta kuma babbar jami'a a shirin tsaron ƙasa da ƙasa a cibiyar nazarin ƙasa da ƙasa.
To, a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda ake sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye. Za kuma a iya samun shirye-shiryenmu ta kafafen Facebook, Twitter, Instagram. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda babban bankin kasar ya shelar daina sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji. Madina Dauda gare ki.
Gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godwin Emefiele ya bayyana wa manema labarai cewa daga yanzu canjin kudaden kasashen waje ya koma hannun bankuna, sannan ya dakatar da ci gaba da aiwatar da aikace-aikacen ofisoshin hada-hadar kudaden kasashen wajen. Emefiele ya ce kwamitin manufofin kudi ya bada umarnin daukan waɗannan matakan bayan taron kwanaki uku da suka yi a babban birnin tarayya Abuja.
Indeed, we have evidence that several international organizations, embassies,
a nan Godwin Emefiele ne yake ba da wasu hujjoji da suka saba wa doka da kuma wasu halaye marasa kyau da yace masu hada-hadar kudaden kasashen wajen ke yi wanda yace sun hada da karban kudade daga ofisocin jakadancin wasu kasashe kuma yin haka ya saba dokar kasa. Emefiele yace daga yanzu bankunan kasuwanci su fara aikin kirkiro wasu rassa na musamman don sayar da kudade da kuma zaburar da kasuwar canji kai tsaye ga yan kasuwa waɗanda suka dace kuma masu dalilai na halal. Gwamnan babban bankin na Najeriya ya ƙara da cewa daga yanzu ba zai sake bayar da sabbin lasisin ofisoshin hada-hadar kudade da ake kira BDC a ƙasar ba. To sai dai ga masanin kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yana ganin wannan mataki bai dace ba, ganin cewa kasuwanci ne da yake ba matasa da dama ayyukan yi.
Ni a nawa fahimta na wutuna ne kuskure ne babban bankin Najeriya ya yi kai tsaye ya ce wani ya daina saida ma biro da canji kuɗi ko daloli ko kuma ya ce ya daina ba da takardar izini. Wannan kuskure ne. A cikin kamfanonin nan da muke da su a yau, watakila kamar yadda na faɗa, muna da kamfanonin nan za su kai 700,000. Babu kamfanin da yake da ma'aikata ƙasa da guda 5. To 5 so 700,000. Kusan mutane 35,000 kenan za su shiga wani halin ƙaƙanuka yi. Mutane 35,000 ɗin idan kowannensu yana da mutum 5 a ƙarƙashin shi, ki lissafa mutane nawa za su rasa abinci. Wannan mataki da babban bankin Najeriya ya ɗauka ba a yi zurfin tunani a kai ba kuma ba a yi bincike ba. Mafi sauƙin abin da ya kamata babban bankin Najeriya ya yi shi ne ya canza farashin da yake sai da ma biro da canji kuɗin nan. Maimakon 410 a ce ana ba su kuɗin nan a misali naira 490 ko da 95 su je su sayar 495 ɗin an sayar masu 490 su ƙara naira 5 ko kuma su ƙara naira 10 don su samu alheri.
Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce wannan mataki ne da zai ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar. A shekara 2006 ma an taɓa ɗaukan irin wannan matakin amma kuma daga baya an soke shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gwamnonin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya sun zargi gwamnatin shugaba Buhari da mayar da fadar shugaban ƙasa tamkar wata sakatariyar APC. Yayin da 'yan Najeriya suka daɗe suna jiran ranar da za a soma shari'ar shugaban haramtacciyar ƙungiyar nan ta IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu. Ranar ta zo, amma jami'an tsaro sun ƙi kai shi a kotu. Ko me matsayin haka? Gwamnonin Najeriya da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta PDP sun gudanar da wani taro a garin Bauchi da ke arewacin Najeriya, inda suka cimma matsayi da dama ciki har da ƙara jaddada goyon bayansu ga tsarin tattarawa da aikewa da sakamakon zaɓe ta hanyar na'urar zamani, da kuma rashin goyon bayansu a kan shirin tilastawa dukkan jam'iyyu gudanar da zaɓen fidda gwani na kai tsaye a zaman hanyar kaɗai ta tsayar da 'yan takarar jam'iyyun. Lamuran da yanzu haka suke a gaban majalisar dokoki ta tarayya a ƙudurin gyara ga dokar zaɓe. To sai dai duk bayan waɗannan ma, gwamnonin na adawa sun zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da tilastawa wasu gwamnonin PDP da ma wasu jigajiganta sauya sheka zuwa jam'iyyar APC da kuma mayar da fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock tamkar wata sakatariyar jam'iyyar APC inda ake hada-hadar ayyukan jam'iyyar. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine ya jagoranci taron gwamnatin na PDP a Bauchi.
Muna ganin abin da ba saba da shi ba, ko a kowace demokradiya inda fadar shugaban kasa, fadar al'ummar Najeriya ce, ba fadar jam'iyya bace. Ana kiran mutane da suka daga suka fita daga cikin jam'iyya, ana komawa ana kai su fadar shugaban kasa, ana ba su tuta. Wannan fada ce ta kowane dan Najeriya wanda ko yana da jam'iyya ko ba da jam'iyya, kuma shugaban kasa uban kowa ne. Muna ganin bai dace ana yin haka ba.
Ana rade-rade cewa kadin nan za a koma jam'iyyar APC, ni gaskiya mun
Allah ya kiyaye
akan zabe cewa baku amince da aini a ce ana kana tafiyar da sakamakon zabe ta hanyar.
Mun kira majalisar kasa na cewa su yi amfani da wannan kar aika tura da aika sakamakon zabe daga mazaba, daga wato official zabe police station zuwa ga hukumar zabe ta kasa, kamar yadda ake yi wasu wurare inda aka ci gaba. Wannan shine ci gaba, kuma shine zai kara inganta tsarkakakken zabe a cikin wannan kasa. Waɗanda ba sa son ci gaban kasar nan su ne ke son a ci gaba da ake yanzu, don su ci gaba da samun dama din zulmi gudu da magudin zabe. Ba wani fargaba, kowa ya san cewa a Najeriyan nan mutane al'umma sun gaji da jam'iyyar APC. Su ne ke da fargaba, su ne ba sa son a yi tsarkakakken zabe. Shi yasa muke cewa a fito fili a yi tsarkakakken zabe a Najeriya. Duk wanda Allah ya ba shi zabe, Allah ya ba shi nasara.
To sai dai kuma a nata bangare, jam'iyyar APC mai mulki ta bayyana korafe-korafen gwamnonin a zaman siyasa ne kawai da rashin abin fada. In ji tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC Ibrahim Masari.
Shi mai girma matawar na Sokoto, abokina a gwamna Amir Tambuwal, dan majalisa ne ba ɗaya ba biyu ba uku ba a ƙarke, ya zo kuma ya shugabanci majalisar nan. Da abu ne wanda yake na gaskiya, ka ga da lokacin da yake shugaban majalisa shi yake da damar da zai kawo sauyin da yake so a kawo. Dan abu ne mai sauki da ya zo ya yi. Ma'aikatar sadarwa, wato Minister of Communications, an kira su sun tabbatar da cewa ba kowanne ƙauyuka inda ake da akwatin zaɓe ake iya samun wannan sadarwa, ingantacciyar sadarwa wadda za ta ba da biyan bukata ba. So to idan an zo an yi wannan abun, kuma daga baya a zo a ce ai an yi ne domin a cutar da mutane, yanzu kuma an zo an yi domin a tabbatar da cewa kowane ɗan Najeriya an ba shi haƙƙin shi. So amma kuma gashi da yanda abin aka sake juya shi. So ala kulli halin, ita jam'iyyar adawa ko me kai sai sun samu abin da za su yi korafi a kan shi. Shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari retired, uban kowa ne ko da baya kan mulki. Duba da shekarun shi, duba da manya-manyan mukamai waɗanda ya rike, wanda har ta kai gajen din ya zo ya yi shugaban Najeriya a lokacin yana ta sanye da kakin soja. To ko da a nan aka tsaya a ce bai sake zama shugaban ƙasar Najeriya ba, yana ganin in dai mutanen da ke tarbiyya da da'a da sanin ya kamata da girmama na gaba, ya kamata su cewa mutumin nan uba ne, shugaba ne. Ana kai musu ziyara, ana zuwa a kai da su, kuma gwamnonin ke zuwa waɗanda ke ci, ba wai tsaffin gwamnoni ba. Menene aibu idan mutane sun zo bila, ko kuma wane ne daga cikinsu ya tashi ya ce zai zo bila ya ga shugaban ƙasa wanda aka hana shi, wanda ke jam'iyyar adawa ɗin? Ko menene aibu idan wani ɗan jam'iyyar adawa ya dawo jam'iyyar APC, an ɗauki shi shugaban jam'iyya tare da mai bi da rike waɗansu gwamnoni, an je an gabatar da shi ga shugaban ƙasa, ya sanya albarka, ya ba da shawarwari? Menene aibu a cikin haka, an ban da rashin sanin abin da za a faɗi? So ba su da abin faɗi ne dai, kuma abin nasu ya bargada ballan jam'iyyar PDP ba bari za su yi ba. Alakul hali suka tashi sai sun kirkiri abu wanda yake mara ma'ana, maimakon su je su mayar da hankali yadda za su tafiyar da raga abin da jagorancin jihohinsu, sun koma suna ta suke burutsu saboda sun riga sun rude hankalinsu ya tashi, sun gigice akan maganar mulki na 2023, sun manta da duk waɗannan abubuwan shugaban ƙasar da zai yi 2023 ɗin. Allah ya riga ya yi shi kawai jurin lokaci ake.
A ranar Litinin din nan ne babbar kotun tarayya a Abuja ta shata soma ci gaba da shari'ar jagoran kungiyar nan ta IPOB mai fafutukar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu bayan kamo shi da gwamnatin kasar ta yi a watan da ya shige daga kasashen waje. To sai dai a yayin da ƴan kasar suka dade suna jiran ganin me zai faru a wannan rana, ta leko ta koma domin kuwa alkalin kotun ta sake dage zaman shari'ar zuwa ranar 21 ga watan Oktoba sakamakon dalilai biyu. Na farko dai shine yadda jami'an tsaron DSS da ke tsare da Nnamdi Kanu suka ki gabatar da shi a gaban kotu a ranar da aka shata, duk da cewa suna sanar da cewa an tsare ranar domin zaman shari'ar. Na biyu kuma, ranar ta zo daidai da lokacin da babbar kotun ta tarayya ta shiga hutunta na shekara, wanda kuma zai hana ta hurumin zama ba tare da wani tanadin doka ba. An kai ruwa rana, an kuma tada jijiyoyin wuya musamman tsakanin lauyoyin gwamnati da na Nnamdi Kanu, waɗanda suka ce ba su san inda Kanu yake ba a lokacin. A lokaci ɗaya kuma, ƴan Najeriya da dama sun saka ayar tambaya akan kasawar gwamnati na gabatar da Kanu a gaban kotu a ranar, saboda la'akari da yadda gwamnatin ta nuna kamar da gaske take yi a farko a shari'ar da kuma yadda ta yi kokarin kamo shi zuwa Najeriya daga kasashen waje. To ko yaya masana ke kallon wannan dambarwa? Tambayar kenan da na yi wa masanin shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar.
Sashe na 230 har zuwa 304 duka sun ba da hurumi mai girma ga kotu ta yi amfani da matsayinta ta tabbatar da adalci akan duk wani wanda ake zargi akan duk wani laifi da yi. Kuma duk wannan abu da ake yi idan wani dalili ya sa ba iya kawo shi ba, kotu ta ba da hurumi dama za a iya yi shari'a a asirce, za a iya a dage zaman shari'a kowane dalili ne idan ya taso. Akwai dalilai da dama da ake amfani da su, sashe na 45 da 46 duka sun ba da hurumi na za a iya idan akwai wata cutuwa ko kuma al'amura da zai iya kawo barkewar rashin tsaro ko kuma cutuwa ga mafirin jayin jama'a, duk da haka za a iya a yi shari'an nan ko a cikin chamber din alkali ne ko kuma a wani wuri ko kuma ma a sa tsaro akan duk matakan da ya kamata domin a tabbata an yi wannan shari'a daidai. Shari'a shi shari'a ce wadda take ta zo daidai lokacin da yake kotu za ta fara tafiya hutunta na shekara. To shine dalilin dagawa zuwa watan Oktoba 21 din nan da aka daga, domin shine zai daidai da lokacin da kotu za ta dawo daga shari'a ta, domin tunda ba iya yi ba a ranan nan ta ranar Litinin. To muna kyautu zaton in ba an samu dama an samu daidaituwar lauyoyin bangarori guda biyu da kuma kasancewa hurumin kotun ita mai alkalin tana da dama, to duk da hakan aka samu wannan dama za a iya wanda ake kara ko kuma wanda yake shigar da kara yana iya bukaci kotu da nema na alfarma na cewa a saurari wannan shari'a koda nan da sati ɗaya ne ko kwana ɗaya ko kwanaki kaza.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad, Juba Radio Dune ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
An ji cewar mayakan Boko Haram sun kashe sojojin Kamaru 5 da wani farar hula a wani hari da suka kai a yankin arewa mai nisa a kasar, in ji ma'aikatar tsaron kasar a jiya Talata. An kai harin ne a daren Litinin a kusa da kan iyakarta da Najeriya, inda ayyukan kungiyar masu kaifin kishin Islama ke ci gaba da karuwa. Wata kotu a Najeriya ta umurci 'yan sandan farin kaya da su saki wasu mutane 5 da ake zargi da sanya riguna masu suka ga shugaba Muhammadu Buhari, in ji loyan su a jiya Talata. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ce ta kame waɗannan mutanen a watan da ya gabata. Kana an ji cewar a jiya Talata gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da wani sabon yunkuri na faɗaɗa alaƙar kasuwanci tsakanin kamfanonin Amurka da nahiyar Afirka, tare da maida hankali kan makamashi mai tsafta, kiwon lafiya, hada-hadar kayan gona, sha'anin sufuri a nahiyar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigaya Hajiya Habibu Usman, wadda ta rasu jiya Talata a garin Zaria. Allah ya rahamshe ta, ya kuma ba da dangana amin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Chibahiro Dodoniya da ya hada, sai kuma injiniyarmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.